ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yau za mu yi majalisi na 21 cikin majalisinmu na tafsirin alqur'ani da muke yi a cikin watan ramadan a wannan masallaci na alfurqan a wannan gari namu na Kano. Allah ya kara mu wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi. Muna cikin suratu sad. Yau insha Allah za mu tashi aya ta 29 kitabun anzalnahu ilayka mubarak. Amma ga tambayoyi, wannan yace assalamu alaikum, Allah ya kara mu malam lafiya, ya ji kan hajjia, ya kara mu babba da malam Abdul Wahab lafiya, amin summa amin. Yace tambaya ta hadisi ya bayyana cewa tsakanin kiran sallah da iqama ana amsa addu'a. Kiran sallar juma'a na farko shi ma zai shiga kasancewar kiran na biyu na juma'a. Ana gama shi hudu ba ake farawa. Allah ya saka da alkhairi, ya tsawaita rayuwarka cikin imani, amin. Kiran sallar da ake nufi shine wanda yake daga shi sai iqama. Baina kulli adhanain as-sala wato du'a'un bainal adhani wal iqama, tsakanin iqama da kiran sallah. Saboda haka kiran sallan da ake na juma'a na farko shi ba iqama ce take biyo shi ba. Haka zalika kiran sallar asuba na farko ba iqama ce take biyo shi ba. Saboda haka abinda ake nufi kiran sallar da iqama take biyo shi shine tsakanin sa da lokacin da za a yi iqama, Allah yake amsa addu'a ba a raddinta. Dan haka kamar a ranar juma'a kiran sallan da ake yi yayin da liman ya hau kan minbari, to a lokacin ne ba a raddin addu'a. Kuma dama wannan lokaci kamar yanda yazo a hadisin Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu cewar wato wannan sa'ar ta ranar juma'a da Allah yake karban addu'a tace daga lokacin da liman ya zauna a kan minbari har a idar da sallah. Saboda haka kaga ya dace da cewa kenan shine lokacin da yake tsakanin kiran sallah da iqama. Saboda haka wannan zai shiga, ba zai kasance duk da yake lokacin kankani ne, wannan ba zai hana ya zamanto mutum yayi addu'a ba daidai gurgudu yayin da ake kiran sallar, ko kuma in an gama kiran sallar kafin ayi iqama, bayan gama hudu ba kafin ayi iqama, kamar yadda aka ruwaito Imam Ahmad rahmatullahi alayhi, yayin da ake yin iqama yana daga hannunsa yana addu'a a lokacin, saboda aiki da wannan hadisin na Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wannan lokaci ne da ba a raddin addu'a. Saboda haka hatta na sallar juma'a ma zai shiga ciki. Sannan yace mutum ne yake da kanti yana sayar da yadika da shaddodi, zai iya kiyasta adadin yadika da abubuwan da yake sayarwa ya bada su a matsayin zakka. Allah ya kara mu malam lafiya, amin. A'a, kayan kasuwanci, kayan trader ba su ake fitowar zakka ba, kudin su ake fitarwa, kudi ake fitarwa. Saboda haka zai kiyasta dukiyar ne a yanda yake sayar da waɗannan yadikan da shaddodi din, sai ya hada su tare da kudaden da ke hannunsa. Idan gabaki ɗaya kudin ya kai nisabi, to sai ya fitar masa da zakka da kudi. Zakkar kudi ake ma urudul tijara, ba zakkar amfanin, ba zakkar su kansu kayan ba. Na'am, ba yadda ya saro ba, yadda yake sayarwa. Kuma ya danganta da yanda yake sayarwa din. Idan sayarwa yake yi ɗaya-ɗaya, sai zai sai musu kudin ɗaya-ɗaya ne. In sayarwa yake jumla, wholesale yake yi, yake bayarwa ga 'yan sari, haka zai kiyasta. Saboda haka ba lallai ya zamanto kudin nasu ya zamanto daidai ba, tunda in zai sayar na sari kudin ba zai kai yanda yake sayarwa yanda ake sayar da su juka daidai ba a kasuwa to ya danganta da irin yanda yake kasuwancin da haka zai kimanta kudin kaya na'am kasuwa ake sayar da kaya ba yanda shi yake so ya sayar da su ba ai kowane kaya an san yanda kudin su yake a kasuwa ko na sari ko na daidai to yanda yake a kasuwa haka zai dauka ba yanda shi yake so ya sayar ba
wallahi
na'am
yanda yake ba da sari
idan shi yana sayar da su ne yanda yake bayarwa sai
zai ci
haka zai ci haka zai kimanta su sannan wannan yace mallam ina maka fatan alheri tambayar kawa ita ce wata rana na tura kuɗi daga ofe dina zuwa account din wani amma mallam yau tsawon wata biyu wannan kuɗin bai je ba kuma bai dawo mun ba mallam ni kuma yanzu na karɓi bashin su yau sati shin mallam a dace na biya su bashin su ko na rike a matsayin waccan kuɗin nawa don ka rike bashin su za su taya maka lissafi karshen al'amarin ya tike da kai a kotu saboda su sun san cewa kana bin su suna bin ka kuɗi kuma ya za ka ɗauki bashin ofe da interest a ciki in ka karɓi bashin su sai ka mu'amala ce ta riba ba ta halatta ba sannan kuma wannan ba zai maka maganin wannan kuɗin da suka cinye ba kuɗinka da suka cinye da ba su dawo maka da shi ba ka je ka bibiye abin ko ya kai ka kai ƙara zuwa babban banki ofishin babban banki suna da office a manyan garuruwa kuma a kowane office ɗinsu suna da consumer protection department wajen da ake kare haƙƙin masu mu'amala da bankuna in ka je ka kai ƙara za su bibiye ka kwanan nan suka ci taron wani banki saboda irin wannan wajen miliyan 300 suka ci bankin tara ba wai bayan an maimaita da mutane kuɗi sannan kuma suka ci babban banki ya ci shi tara na wajen miliyan 300 akan wannan akan abinda suka yi na sake da rashin bama mutane haƙƙin su saboda haka kada ai sake a je a kai ƙara ba ka yi zamiya ba ko ka haince wanda ya haince ka annabi sallallahu alaihi wasallam yace addil amanata ila man i'tamanat wa la takhun man khanat ka biya ka cika amana ga wanda ya amince maka kada ka haince wanda ya haince ka to sannan wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Allah ya ƙara wa mallan lafiya da tsawon rai mai albarka Allah ya ji ɗan Hajjia ya ƙara wa baba lafiya amin tambaya ta akan salatu duha ne mallan naji wani yana cewa ba a so ka rinka yi kullum sai kana yi kana tsallake wasu ranaku mallan menene gaskiyar wannan zancen Allah ya mai da mallan gida lafiya wannan ba gaskiya bane salatu duha tana daga cikin sallar da suke sunnoni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnata mana kuma yayi ma waɗansu sahabbai ma wasiya akai kamar yanda yazo a hadisin Abu Huraira da Abu Darda da Abu Dhar kowanne daga cikin su yace ausani Abu Huraira yace ausani khalili sallallahu alaihi wasallam bi rak'atay duha wa an anama ala witr wa bi sawmi thalathati ayamin min kulli shahr yace badadi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi min wasiya da yin raka'a biyu ta sallar walha da kuma kada ne bacci sai nayi witri da kuma ne azumi uku a kowane wata to abinda annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi wasiya da shi ya nuna kan cewa ana iya dawama a kansa amma a dauke shi wai ka'ida ne ba a so a dawama a kai wannan ya ci karo da waɗannan hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma yanda aka ambaci ita kanta salatu duha mutlaqan ba tare da wani kaidin cewa ayi ta wata ran ba kamar yanda yazo a hadisin Abu Dhar cewa kowane rana mutum zai wayi gari gabobinsa 360 suna bukatar yayi musu sadaka a ƙarshen hadisin yace raka'a biyu na walaha suna wadatarwa akan dukkan waɗannan ayyukan sadakar da ake nema mutum yayi guda 360 to kaga wannan ya nuna kan cewa kai wannan sallar kuma kullun ne mutum yana bukatar ya yantar da kansa ta hanyar yin waɗannan ayyukan da zai yantar da waɗannan gabobi nasa to idan aka ce salatu duha za ta wadatar to kaga ya nuna kan cewa kenan kullun kai ta هكذلك من ذا الله صلى الله عليه وسلم يجي صلاة الأوابين حين ترمض الفصال أكسفا تهتد تشوى صلاة الأوابين صلى ما سيوان كوما وقع الله يتجي صلى ولا هذا أكيين تلوك تندهن سي يصوم ساتي وكاقا ونم يازود أنبتن فللتا مطلقا باتاردا ونتأيدي با من yace malam dan Allah menene hukuncin musulmi ya zauna yana cin abinci ko yana shan wani abin sha na halal tare da masu shan barasa a public restaurant ko reception na wajen aiki a wannan bai halatta ba dan zama ne tare da mutane waɗanda suke saban Allah a zama tare da su zama tare da masu saban Allah haramun ne kamar yanda ya zo a hadisin yadda la'ana ta zo ma bani Isra'il kan cewa suna hana su da saban Allah amma idan suka wannan ba zai hana su ba kashe gari su gan su a cikin wannan saban Allah su zamanto abokan zaman su da abokan cin abincin su da abokan shaye-shayen su to kaga wannan hikaya ce ta zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan halin bani Isra'il da yasa tsinuwar Allah ta hau kansu a harshen annabi Dawud da harshen annabi Isa a ƙarƙashin tafsirin wannan ayar lu'inal ladina kafaru min bani isra'ila ala lisani daud wa isa bin maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun a ƙarƙashin wannan ayar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam malaman hadisi aka kawo wannan hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi wannan hadisin sai ya ambaci wannan ayar to haga wannan ishara ne ga cewar bi halatta musulmi ya zauna tare da mutane waɗanda suke saban Allah ba kamar yadda Allah madaukakin sarki yace Allah madaukakin sarki yace qawmul laif qahum idan wa idza ra'aita alladhina yaquduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yaqudu fi hadithin ghairi wa imma yusyinnaka ash-shaytanu فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين الله yace kada ka zauna bayan ka wa askuta samu ambato tunawa tare da mutane azzalimai to mutanen da suke azzalimai kar ka zauna tare da su domin wannan rukuni ne ya zuwa ga zalunci wala tarkanu ila alladina zalamu fatamassakumun nar kada ku karkata ya zuwa ga azzalimai sai wuta ta shafe ku dan haka duk da kai ba sha kake ba amma ka zauna tare da su alama ce ta yarda da aikin da suke ko da ku su ba musulmi bane amma kai a wajenka wannan abu ne wanda yake munkari da bai halatta ka zauna kana ganin kamar abu ne wanda yake babu komai ba wannan zai iya kawo maka fushin Allah to sannan kuma fushin Allah yana sauka akan waɗanda suke saban Allah da wanda suke zaune tare da su sannan kuma daga baya sai Allah madaukakin sarki ya tayar da kowa akan niyyarsa amma yayin da ukuba ta sauka a nan duniya to za ta haɗe tare da su gabaki ɗaya kamar yadda Aisha radiyallahu anha ta ruwaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa waɗansu rundunonin mayaka za su kai hari zuwa ga Ka'aba sai ƙasa ta haɗe su da farkon su da na ƙarshen su sai Aisha ta ce ya Rasulullah ta ya za a haɗe na farkon su da na ƙarshen su bayan akwai waɗanda yake su ƴan kasuwa ne kawai sun bi ayarin ne sun tafi tare da su yace za a haɗe da na farkon su da na ƙarshen su sannan a tayar da kowa akan niyyarsa to ya nuna kan cewa kenan aminci daga azaba shine ka zamanto kana inkarin waɗanda suke wannan mummunan abin kuma kana kaurace musu baka tare da su Allah madaukakin sarki ya bamu labarin kissar waɗannan ashabu sabt lima ta'iduna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adhibuhum adaban shadida qalu ma'dhiratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun falamma nasu ma dhukiru bihi anjayna alladhina yanhauna 'anil su' wato yayin da suka bar abin da ake musu wa'azi da shi waɗanda suke hana mummuna su Allah ya tsira wa ahadna alladhina zalamu bi'adabin ba'id waɗanda ku suka yi zalunci Allah ya ce muka rike su da azaba mummuna wannan kaga an ambaci waɗanda Allah ya tsira su ne masu hana mummuna da yake su uku ne jama'a masu aikata sako da masu cewa dan me za ku hana masu aikata sako ku kyale su mana in Allah ya so ya halakar da su in Allah ya so ya yafe musu da kuma masu hanawa masu inkari Allah ya ambaci cewa waɗanda suka tsira masu inkari sauran kuma Allah ya azabtar da su an yi shiru dangane da waɗanda yake su ba su yi ba amma kuma ba su yi inkari ba to wanda yake zahiri su ma sun shiga ciki saboda wannan hadisin na Aisha radiyallahu anha wa ardaha. Sannan yace ina son ƙarin bayani game da yadda ake yin tsarkin maziyi, ina ne wajen da ya wajaba mutun ya wanke. Eh, almaziyi idan ya fita ana wanke al'aura baki daya, ba kawai inda ya taba ba, ba kuma kawai kan ba, kamar yadda ake tsarkin fitsari ga baki daya mutun zai wanke al'aurarsa, kamar yadda yazo a hadisin al-miqdad da sayyidina Ali radiyallahu anhu ya tura shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace shi mutun ne mai yawan fitar da maziyi, kuma gashi ƴar annabi sallallahu alaihi wasallam matarsa ce, dan haka yana jin kunyar ya fuskanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan tambaya. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa, igsil ghasara igsil bataraka wa tawadda, ka wanke al'aurarka sannan kai alwala. Saboda haka shi maziyi za a wanke gabaki ɗayan al'aurar, sannan kuma da duk inda ya taba a jiki, ko a jiki ko a tufa. In ya taba cinyoyi sai a wanke cinyoyi, in ya taba tufa sai a wanke tufa, saboda najasa ne, saboda shi najasa ne sabanin mani, shi maziyi najasa ne. Hatta malamai da suka ce mani tahiri ne a wajen su, maziyi shi ma najasa ne. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. ردوها علي وتبق مسحا بالسوق والأعناق. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قال رب اغفرني وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. وسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب.
الله يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك. Wannan littafi ne mai girma da muka saukar da shi zuwa gare ka, wato kitabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da muka saukar da shi zuwa gare ka ya Rasulullah. Mubarakun mai tarin albarka. Liyadabbaru ayatihi, dan su yi zurfin tunani a cikin ayoyinsa. Waliyatadhakkara ulul albab, kuma domin mutane masu hankali wato su yi samu tunatarwa, bi ma'ana wato su wa'aztu. Wannan a yayin da Allah maɗaukakin sarki ya ambaci cewar halittar sama da ƙasa ba da ƙarya aka yi ta ba, bal da gaskiya ne, to kuma ya ambaci cewa wanda suke ɗaukan cewa halittar sama da ƙasa ba ta da wani manufa, ba za a yi hisabi ba, to wannan zaton kafirai ne. To sai Allah ya ce, to waɗanda yake sun yi imani kuma masu wato aiki nagari za su zamanto tamkar masu ɓarna a bayan ƙasa, su ne wato kafirai, ba za su zamanto ba. To hanyar da ake kuma kokowa waɗanda suke masu taƙawa za su zamanto kamar fajirai, ba za su zama ba. To yaya ake zama da taƙawa? Ana samun taƙawa ne ta hanyar wannan littafi. Shi ne sai Allah ya yabi littafin, ya ce wannan littafi ne da muka saukar da shi zuwa gare ka, ko kuma kitabun anzalnahu ilayka littafi mai girma muka saukar da shi zuwa gare ka wato wato tankirin dan girmamawa ne babban littafi ne anzalnahu da muka saukar da shi kuma akwai bambanci a ce wannan littafi ne da muka saukar da shi zuwa gare ka da kuma littafi ne babba mun saukar da shi zuwa gare ka sai duk dai ya kunshi yabo ga shi alqur'ani sai dai ma'anar ta biyu tafi kamba masha'anin alqur'ani saboda tankirin da aka yi wato ai kitabun azim littafi ne babba wannan da muka saukar da shi Allah ya yabi alqur'ani saboda babu kamar sa duk cikin littafin da Allah ya saukar babu kamar alqur'ani domin shine mai gaskata littafin da suka wuce kuma shine mai musu wato shine mai yanke magana akan duk inda aka samu sabani a tsakankanin littafin da suka waje da suka gabata wa anzalna alayka alkitaba bilhaqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitabi wa muhaiminan alayhi wato mai zartar da hukunci akan sa da tabbatar da abin da yake shine daidai a cikin littafin da abin da yake ba shine daidai ba to wannan shine fuskar girman wannan littafi ya kere dukkan sauran littafin Allah jalla wa ala dukkan littafin Allah abin da ke cikin su na gaskiya yana cikin alqur'ani sai kuma kari da alqur'ani ya kunsa na abin da baya cikin wayancin littafi Allah ya ce mun saukar da shi zuwa gare ka wannan tabbatar da annabci ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa tanzil ne inzal ne saukarwa ne akai malaika jibril ya saukar da shi akan zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da hanyoyi daban-daban na saukar wahayi wata ran ya zo masa a cikin zuciyarsa wata ran ya ganshi ya karanta masa wata ran kuma sai wata ran sai Allah madaukakin sarki ya zamanto ya sanar da shi abinda ke cikin wahayin ko kuma ya zamanto mubasharan ba da wasitar jibril ba kamar yanda aka bashi a wato karshen suratul baqara mubarakun wato labari ne na biyu na alqur'ani mai tarin albarka ma'ana albarka shine yawan alkhairi da kuma dawwamarsa alkhairin da yake mai yawa kuma madawwami shi ake ce ma albarka shi ake ce ma albarka shi yasa ake cewa a nemi albarka domin shine zai zamanto mai yawan gaske kuma mai dawwama amma wanda yake da yawa ba shi da dawwama to wannan ba albarka bane kamar ka samu riba mai yawa amma kuma ba mai dawwama ba to sai ta zamanto wannan ba alheri bace ballantana kuma komai yawanta ma idan dai ba ta da albarka ba za ta zamanto mai yawa ba saboda sai ka ga yawan naka bai amfana maka komai ba ka zo ka ga ta zo da yawan amma ba abin da ta tsinana maka to shi yasa ake neman albarka ita kuma albarka daga Allah take to Allah ya ce shi wannan alqur'ani albarka ne ibnu ashur yake cewa kowace aya ta alqur'ani akwai albarka domin ko dai shiryarwa ne zuwa ga alkhairi ko kuma kawarwa ne kaucarwa ne daga sharri da barna wanda yake wannan shine abin da yake amfani ga dan adam a duniya da lahira alheri ya zo maka sharri da barna ya gushe daga gare ka to wannan shine ainihin ma'anar albarka duk wani alkhairi ka samu to kowace aya ta alqur'ani haka take ko dai tana shiryarwa ya zuwa ga aikata alkhairi ya zuwa ga alheri ko kuma tana kawarwa ya zuwa ga wato sharri da barna sannan Allah ta'ala yake liyadabbaru ayati wato ya saukar da alqur'anin domin su yi tadbir at-tadabbur at-tadabbur shine zurfin tunani domin ka gano menene manufar zancen da aka gaya maka ba kawai ka dauki zance ba domin kowanne zance yana da ma'anarsa yana da manufarsa in ka gane ma'anar baka gane manufar ba baka fahimci maganar ba in ka gane ka san ma'anar amma baka gane menene dalilin wannan magana ba baka fahimce shi ba to at-tadabbur abin da yake bayarwa kenan famali ha'ula'il qawmi la yakaduna yafqahuna haditha wannan zargi ne akan cewa suna jin zance amma ba sa fahimtar menene makasudin wannan magana to Allah ya saukar da alqur'ani dan ayi tadabburi a gane menene manufar zancen Allah jalla wa ala wanda wannan baya samuwa sai da zurfin tunani saboda shi alqur'ani ma'anonin sa yawa gare su ko yaushe kai zurfin tunani wata ma'ana da da ba ta bayyana a gare ka ba za ta sake bayyana a gare ka amma wannan baya tabbatuwa sai ga mai karatun sa da tadabburi a bisa wannan ayar ne aka malamai suka hado akan cewa karatun tartil na alqur'ani shine yafi karatun alhaf kun san akwai karatun at-tartil akwai alhaf alhaf shine ka karanta shi da sauri tare da fitar da kowane harfi tartil kuwa shine ka karanta shi a hankali yanda zaka tsaya kana zurfin tunani a cikin sa to saboda wannan ma'ana shine suke cewa at-tartil shine yafi alhaf haka nan aka ruwaito daga Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhu domin maqsudin alqur'ani shine ai zurfin tunani a cikin ayoyin sa wali ya tadakkara ulul albab kuma domin ma'abuta hankula su tuna at-tadhakkur shine ka tuna abu abu ne wanda yake ka san shi sai a tunatar da kai to tunatar da tunawa da abin da ke cikin alqur'ani yana tabbata ne ta hanyar tadabbur domin yayin da kai tunani sai ka ga ayoyi da suke kama da wannan ayar da kake da ake karanta maka wanda take sai ka tuna sauran ayoyin wannan tunawan na sauran ayoyin shine zai sa ka samu wa'azi da launi daban-daban da kuma tuna da kuma samun tunatarwa ta fuskoki daban-daban amma babu masu yin wannan sai ulul albab ma'abuta hankula a cikin wannan akwai ishara ga cewa waɗanda ba sa tadabburi waɗanda ba sa tunani da zurfin tunani da lura da abin da ke cikin alqur'ani ba kuma sa samun wa'azi daga alqur'ani suna samun tunatarwa to waɗannan ba ma'abuta hankula bane kamar kenan ba su da hankali shi yasa duk wanda hankalin sa bai kai shi zuwa ga ya samu amfani daga alqur'ani ba ta hanyar tunani a kansa da tafakkuri a cikin ma'anonin sa to tamkar shi mara hankali ne al-albab jam'i ne na lub al-lub shine abin da yake ainihin cikin abu wato kamar a kowane dan itace yana da cikin sa lubbin sa wanda yake can cikin na ƙarshe kamar yanda ƙwayar tsuro take da abin da daga can cikin ta shine wato wajen yake tsagewa sai tsuron ya fito sai ka ga wani sabon tsuro ya fito daga cikin wannan ƙwaya to daga lubbin ne lubbin shine ainihin inda yake asalin shi wannan tsirran to ga dan adam lubbin sa shine abin da yake shine asalin cikin zuciyarsa asalin hankalin sa inda yake shine yake samun control da jikin sa shi yake tadabbu shi yake jujjuya jikin sa to masu wannan hankali su ne kadai suke amfana da alqur'ani dan haka kowane dan adam yana da shi amma ba kowane ne yake aiki da shi ba domin akwai abin da yake dafusar da shi shine bin san zuciya da kuma tasirin shaydan bin san zuciya da tasirin shaydan amma wanda yake da hankali shine wanda yake hankalin nasa zai rinka gaya masa ya dace kai wannan cuta wannan akwai cuta zaka cuci kanka zaka kunyata zaka saba ma Allah abinda ake wannan tunanin da zaka ga wato ana yi maka wa'azi a cikin zuciyarka to wannan shine hankali wanda yake mai haske tibyanan bayani wa nazzalna alayka alqur'ana tibyanan li kulli shay wa nazzalna alayka alkitaba tibyanan li kulli shay domin bayani wannan wato shi maqsudin alqur'ani yana da yawa a karkashin tafsirin wannan ayar Sheikh Al-Amin Al-Shinqiti a cikin Adwa'ul Bayan ya kawo manufofi na saukar da alqur'ani daban-daban nan an fadi guda biyu ne li yadabbaru ayatihi wal yatadhakkaru ulul albab to yakan zo da ma'anar wato kamar alif lam ra kitabun anzalnahu ilayka litukhrija an-nasa min adh-dhulumati ila an-nuri bi idhni rabbihim ila siratil azizil hamid manufar an saukar da alqur'ani dan ka fitar da mutane daga cikin duffai zuwa ga haske to akwai ayoyin da yawa waɗanda suke da irin wannan ma'ana a cikin wannan albarkar ya nuna cewa wannan littafi mai albarka ne alaka da shi tana da albarka saboda aka karatun sa albarka ne rubuta shi albarka ne ka saye shi ka ajiye shi albarka ne ka dauki nauyin masu karatun sa albarka ne ka kafa makarantar karatun alqur'ani albarka ne kai hijima ga alarammomi albarka ne kai wa'azi da alqur'ani albarka ne, ka karantar da tafsirin sa albarka ne, ka koyar da tajwidin sa albarka ne, kai kanka ka koyi tajwidin sa ka raira shi da kyakkyawan sauti albarka ne, duk wani abu nasa albarka ne. Shine al-Imam Fakhruddin Razi a cikin tafsirin sa yake cewa mun ga albarkar wannan littafin a duniya, kuma muna fatan abinda zamu gani a lahira sai ya ninka wannan, saboda tafsirin da yi at-tafsirul kabir. Saboda haka duk wanda ya tsaya ya rike alqur'ani zai ga albarka tun a nan duniya, to kuma na lahira tana nan har sai ta fi wannan. Allah ka ba mu albarkacin alqur'ani. To sannan sai Allah ta'ala ya ce wa habna li Dawud da Sulaiman, kuma muka ba mu annabi Dawud Sulaiman ni'mal abd, ma dalla da wannan bawa, wato ma dalla da Sulaiman a bawan Allah, innahu awwab, hakika shi mai yawan komawa ne zuwa ga Allah, wato mai yawan komawa zuwa gare shi da ambaton Allah da tasbihi a dukkan lokuta. Wato wannan ya daga cikin ci gaban ni'imomin Allah ga annabi Dawud, duk karkashin wadkur abdana Dawud ne zal ait, ka tuna bawan mu Dawud. Kaga shi wajen annabi Sulaiman ba a ce wadkur Sulaiman ba, kamar yanda za a zo wadkur abdana Ayyuba, wadkur ibadana Ibrahim wa Ishaqa wa Yaqub, shi ba a ce wadkur Sulaiman ba, saboda shi tabi'i ne ga ni'imar da Allah ya yi ma annabi Dawud. To kaga wanda yake nuna kan cewa kissoshin da ake fada da ake danganta annabi Dawud ga cewa ya so mace har yayi makida, yasa aka samu wato yayi makida aka kashe mijinta don shi ya zo ya aure ta, saboda wato ishi, saboda tsananin soyayya ga wannan matar, ta yaya za a yi a ce an yayi wannan abun, sannan kuma a ce kuma Allah ya zo yana taya bansa yana taya masa irin waɗannan ni'imomi, ya bude da yabo a gare shi, ya kare da yabo a gare shi, wanda yake nuna ƙaryar wannan kissa wanda bata dace da makamin annabci da annabawa ba. To Allah madaukakin sarki ya ba ma annabi Dawud annabi Sulaiman ɗansa ne, kuma shi ne ya gaje shi, ya gaji mulkinsa, kuma shi ma Allah ya bashi annabci, ba wai ya gaji annabci ba, annabci ba gadansa ake ba, ya gaji mulkinsa, amma kuma sannan Allah ya bashi annabci, ya hada masa da annabci da mulki. Idh uriba alayhi bil ashiyyi safinatul jiyar, katina yayin da aka bijire masa, aka bijiran masa da yammaci da la'asar, as-safinat wato dawaki masu tsayawa akan kafafu uku su dage ta hudun, al-jiyad ingarmu masu wato masu wanda yake ba a tsere musu wajen gudu, annabi Sulaiman wato da yake sarki ne, kuma sarki wanda yake na musulunci, yana yaki domin daukaka kalmar Allah, saboda haka yana tare da dawaki, kuma yana kula da sha'anin dawaki, saboda dawaki ba za su gushe ba akan makwarkwadar su akan alheri, ba za su gushe ba suna cikin da alheri tare da su har Allah ya nade kasarsa. To daga to an kawo masa dawaki, as-safinat su ne dawaki waɗanda kana ganin su ka san kamar su dan ji kace kyat ne su tashi, wato ba su da nauyi, ba haka sakwatam haka suke ba, dan ma rashin nauyin su in suka tsaya ɗaya kafar a daidai kan kofatan, a gefen kofatan suke sanya ta, wato a haka haka za su sa kafar, haka za su cike ta. To dawaki masirin wannan ya ake ce musu, sun tsaya da kafa uku sun cike ta hudun, ya ake ce musu. To wannan su da larabci su ake ce musu as-safinat, domin nuni ne akan siffa, akan wato saukin tashi, nan da nan za su zabura. Al-jiyad ingarmu waɗanda suke ba a tsere musu, to aka bijirar da su aka yi masa parade ɗin waɗannan dawakin, da bil ashi da yammaci, wato al-ashi shine daga bayan zawal har zuwa dare, da yammaci an ce lokacin sallar la'asar ne, aka zo aka bijiran masa da su har lokacin da yake yin sallah da yake yi da yamma, ya zo ya wuce bai yi sallah ba, yana ta ganin su, yana ta inspection, saboda kaga shi ma dan al'amarin bin Allah ne dan tanaji ne na jihadi amma wannan abin ya shagal da shi har bai yi sallar da asar da yake yi bai yi sallar da yake a wannan lokaci ba fa qala inni ahbabtu hubbal khair sai yace haƙiƙa ni na so alheri so wanda har ya mantar da ni ga ambaton ubangiji na an zikri rabbi so wanda har ya shagaltar da ni ga barin ambaton ubangiji na shine sallar da yake yi a wannan lokaci a cikin wannan akwai akwai kiran sallah azzikr wanda yake nau'i ta sallah haka na ba Allah madaukakin sarki yake lata wala zikrullahi akbar ambaton Allah shine yafi komai girma hatta tawarat bil hijab har sai da rana ta boye a bayan shamaki wato shine hatta kasa har sai da rana ta fadi aka ambaci faduwar ranar da tawarat bil hijab ta buya a bayan shamaki domin wato sassa yayin da kaskon rana yake faduwa yake buya ya zamanto babu sauranta a sararin samaniya shine tawarat bil hijab wato ta fadi wato ta fadi bi ma'ana ta bace rudduha alayya sai annabi sulaiman yace rudduha alayya ku dawo da dawakin zuwa gare ni sai suka dawo da dawakin fatafita masham bisuqi wal a'naq sai ya hadu yana shabtare wato yana sassare su bisuqi da kafafuwa wal a'naq da wiyayi wato sai ya yanka su ya yanke kafafun su kuma ya yanke wiyoyin su domin neman kusanci zuwa ga Allah cewa waɗannan dawaki da suka shagaltar da shi da har ya manta yayi abin da yake yi na ambaton Allah a wannan lokacin to bari ya bar su saboda Allah shine ya yayyanka su to su kamar yadda malaman malikiya suka faɗa su malikiya kun san su a wajen su doki cin sa ba halal bane suka ce to dawaki halal ne a wajen annabi a shari'ar annabi Sulaiman saboda haka da ya yanka su ya bayar da su sadaka ya ciyar da fuqara'u da su abinda waɗanda yake son su yake musu kyakkyawan tanadi amma ya hana kansa saboda Allah to duk mutumin da ya bar abu dan Allah sai Allah ya musanya masa abin da ya fi shi to ba yana dawaki dama me suke ba hawan su ake ai tafiya da su me nisa ba aje ai yaki to sai Allah ya musanya masa sai ya bashi iska wanda za ta dauke shi saboda ya bar abu dan Allah sai Allah ya baddala masa da abin da ya fi shi alkhairi waɗansu sun fassara fatafika masham bisuq kan cewar wato sai ya rinka shashafa wato wiyayinsu da kafafunsu shine ma'anar fatafika masham din almasu ayyana shashafa su wanda yake nuna wato yana nuna soyayyar sa gare su akan cewa ya tanade su domin jihadi to amma a cikin wannan ai babu alaman nuna wato nadama akan abin da ya samu shi yasa jumhurun malamai su suna kan ma'ana ta farko ne kan cewa sai annabi Sulaiman ya kakkashe ya yayyanka waɗannan dawaki ya bayar da ya yi sadaka da naman su ga fuqara domin neman kusanci da Allah sannan Allah ya ce wa laqad fatanna Sulaiman haqiqa mun yi ma annabi Sulaiman jarabawa mun fitine shi wa alqayna ala kursiyihi jasadan kuma muka jefa wato wani rabin jiki akan gadan sarautar sa thumma anab sannan ya koma zuwa ga Allah da tuba to malaman tafsiri sun yi maganganu akan wannan fitina da Allah ya ambata yayi ma annabi Sulaiman ba tare amma Allah bai bayyana ta ba sun faffadi maganganu waɗanda suke da yawa daga cikin su ababen inkari ne domin kamar suna nuna cewar wato mulkin annabi Sulaiman a wani zobe yake na hannunsa wai sai ya zara zoben zai shiga ban daki saboda ambaton Allah na jikin zoben sai wani ifriti wani kangararren aljani sai ya zo ya dauki zoben saboda haka sai ya je ya dauki ya rike sai ya je ya dauki control akan gadon sarautar Annabi Sulaiman ya zamanto shine yake mallakar dukkan abinda Annabi Sulaiman ya mallaka na mulkin sa har sai tukuna daga Annabi Sulaiman ya zamanto ba shi da iko kan ya samu mulkin sa wannan aljani shaydani shine yazo wato ya kwace mulkin ta hanyar dauke zoban sa wato kaman mulkin sa kenan a zoban yake ba a, ba kyauta ne daga Allah ba shi yasa zaka ga ana taima irin ana tayin wannan surkullan ga masu mulki ai ta ba su zobe iri iri kan cewa in suka sanya shi ba abin da zai samu ga mulkin su daga wannan kissar wacce take ba ta da asali daga cikin Isra'iliyat ne wanda an bat duk da yake an ruwaito dansu sahabbai sun ambace su kamar Abdullahi ibn Abbas kamar Mujahid an ruwaito sun ambace an ruwaito irin waɗannan kissas din daga gare su amma wannan yana daga cikin abinda suka zantar da shi saboda suna itimadin akan cewa waɗanda suke gaya musu sun san abin da yake ingantacce na aqidar musulunci za su dauki ingantaccen su watsar da abin da bai inganta ba bina'a gini akan cewar Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi izini a iya dauko labarurukan bani Isra'il a ambata to waɗansu kuma suka ce a'a babu zancen zobe aljani ne wato jarabawa ce Allah ya yi Annabi Sulaiman sai ya sallada wani aljani yazo ya zauna akan gadon sarautar Annabi Sulaiman har kwana 40 mulkin ya gushe daga gare shi sannan Annabi Sulaiman da ya koma ga Allah Allah ya dawo masa da mulkin nasa to amma wannan shi ma in muka tsaya muka duba abubuwan da Allah ya faɗa dangane da annabawa da kuma shaydanu zamu ga shi ma bai dace da abinda Allah madaukakin sarki ya ambata ba da yace inna ibadi laysa laka alaihim sultan wa kafa bi rabbika wakila bayina wato bayina waɗanda ni kadai suke bauta ma baka da iko akan su kuma ubangijinka ya isa madogara to kaga wannan ya nuna kan cewar shaydan ba zai samu wannan sallatawar ba ga bayin Allah da har zai zamanto ya wato annabin Allah ya zamanto ya kwace mulkin sa daga gare shi har tsawon kwana 40 kamar yadda suka faɗa to waɗansu kuma suka fassara wannan da hadisin Abi Huraira wanda yake shine abinda waɗansu daga cikin malamai suka fassara ayar da shi shine hadisin da yazo a cikin Sahihul Bukhari cewa Annabi Sulaiman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Annabi Sulaiman yace a cikin daren nan zai sadu da matansa guda 90 kowace daga ciki za ta haifi ɗa wanda yake zai zamanto mai yaki akan doki yana jihadi domin ɗaukaka addinin Allah sai ya manta bai ce insha Allah ba to babu wanda ta dauki ciki a wannan daren sai mace guda ɗaya ita ma kuma da ta tashi sai ta zo da rabin ɗa ma'ana gangar jiki rabin ɗa shine ɗa wanda yake bai iya tadbirin bai zai iya gudanar da mulki ba kamar yadda shi Annabi Sulaiman ya gaji mahaifinsa Annabi Dawud ya iya gudanar da mulki to shi ɗan da ya samu sai ya zamanto ba wanda yake da wannan bane wato rabin jiki ne bi ma'ana rabin jiki ba jiki kamili ba wanda yake da hankali da zai iya tadbiri da zai iya jujjuya al'amura waɗansu sun fassara hadisin da wannan waɗansu kuma suka ce sun fassara ayar da wannan waɗansu kuma suka ce Allah madaukakin sarki ya nade menene haƙiƙanin yadda fitinar take ya dai ce Allah ya jarabci Annabi Sulaiman ya yi masa jarabawa ya jefa gangar jiki akan gadon sarautarsa sannan ya dawo yaya tafsilin wannan al'amari yake Allah ya nade to mu karbi yanda Allah ya nade wannan kissar kamar yanda yayi akan na Annabi Dawud mu san cewar Allah ya ambace ta ne dan ya nuna irin jarabawar da yake ma annabawa domin a cikin wannan shine babban darasin da za a samu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa Allah yana jarrabar bayinsa salihai yana jarrabar annabawa da jarabawa amma daga ƙarshe nasara da akiba ƙarshen al'amari nasu ne kamar yadda ya faru ga Annabi Dawud to ga Annabi Sulaiman ma to Annabi Ayyuba ma zai zo to thumma anab sannan ya koma wato ya koma zuwa ga Allah da ya koma zuwa ga Allah jalla wa ala sai Allah ya dawo masa da mulkin sa qala rabbi ighfirli sai ya ce ya ubangiji na ka gafarta min wahabli mulka ka bani mulki la yanbaghi li ahadin min ba'di wanda baya cancanta ga wani a bayana innaka antal wahhab Allah kai ne mai yawan bayarwa kai ne kadai ba waninka ba mai yawan kyauta mai yawan bayarwa kana bayar da abin da kaso kana ba mu wanda kaso abin da kaso yayi wato yayi tawassuli ya zuwa gare shi wannan addu'a ce ta annabi Sulaiman wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana da cewa Allah ya karbi wannan addu'ar kuma shi ma kamar yanda zai zo a cikin ayoyin da za su zo nan gaba akwai ishara da cewa Allah ya karbi addu'a domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya fice a wani hadisi ingantacce a cikin Bukhari yace ajiya da daddare wani kangararren shaydani cikin aljanu ya wato ya zauto ya zuwa gare ni sai domin ya yanke min sallata domin ya yanke min sallata yace sai na kama shi na makure shi har sai da naji wato sanyin yawun sa akan hannuna sai nayi nufin inje in daure shi a jikin al'amudi daga cikin al'amudan al'amudan masallaci domin ya wayi gari ɗan ƙananan yara su zo suna tsokanar sa suna wasa da shi sai na tuna addu'ar dan uwana annabi Sulaiman sai na sake shi na kyale shi da wato domin da ya rike shi ya daure shi sai ya zamanto mulkin sa ya hada da har aljanu shi ma ya mallake su to shi ku annabi Sulaiman shine Allah ya bashi wannan mulkin kuma ya roki Allah kada ya bayar da ya bashi mulki da mulkin da bai dace ga wani ba bayan sa saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam inda wannan ta faru sai ya zamanto annabi Sulaiman bai samu wannan ba tunda gashi an ba mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma iko akan ya rinka daddaure aljanu kamar yadda aka ba mu annabi Sulaiman to sai bai yi ba amma yana da ikon yayi sai ya tuna wannan addu'a sai ya sake shi ba ga wannan ishara ce cewa Allah ya karbi addu'ar annabi Sulaiman to Allah sai ya ce fasakharna lahu ar-riha sai muka hore iska gare shi tajri bi amrihi tana gudana tana tafiya tana sukuwa tana gudu da umarninsa ruha'an da cikin sauki wato ba da guguwa ba tafiyar da take babu turbulence ba da guguwa ba haifu asa duk inda ya nufa yana zaune a majalisinsa in yace a tafi bai in yace yana zaune a majalisinsa a Baitul Maqdis in yace a tafi Makka kawai sai iska ta kwashe shi da shi da ƴan majalisin nasa kawai sai su tafi kuma cikin sauki ba sai ya ce a daura sirri dawaki ya riga ya yi tazhiya ga Allah da dawaki sai Allah ya baddala masa albarkar wannan abin da yayi da kuma addu'ar da yayi washayatin kuma sai muka hore shaydanu sune aljanu kangararru kullu banna'i dukkan wanda yake mai yawan gini mai iya gini mai yin ginin abubuwa na ban mamaki wannan ya nuna kan cewa aljanu su ma suna da civilization wato suna gini suna da kamar yanda muke takama muna da ci gaba su ma suna da irin nasu ci gaba suna da irin nasu ci gaba shi yasa zaka ga suna ta labari akan UFOs unidentified flying objects suna sun kasa gane menene da wani irin kaga inda suke fada Allahu a'lam da gaskiyar abun ko ƙaryar abun da abubuwa masu tashi kumbo da abubuwa na jirage irin waɗanda yake ba na mutane ba azu suna gani ana gani to mu gashi dai Allah madaukakin sarki ya nuna cewa annabi Sulaiman Allah ya hore masa shaytanu waɗanda suke gwanaye wajen gini waghawas da kuma masu iya nutso wato waɗanda za su nutso domin su ciro masa lu'u da murjan da arziki da ke karkashin kasa kyawawan duwatsu wanda sai wanda ya iya nutso can cikin kasa zai iya ciro shi su aljanu din wa akharina muqarranina fil asfar ko muka hore masa waɗansu aljanun daga cikin su muqarranina fil asfar waɗanda aka daddaure su a cikin marai wato a cikin mari wato a cikin ankwa wa wato sune wato mari wanda ake daure kafa da hannu da shi waɗansu aljanun waɗanda suka kangare sai annabi Sulaiman sai ya daddaure su wa man yazigh منهم عن امرنا نذقه من عذاب السعير duk wanda ya kauce daga umarnin mu zamu dindana masa daga azabar kuna sai ya kona su annabi Sulaiman to haka Allah ya hore masa aljanna na'am wa man yazigh minhum an amrina nuzighu min azabis sa'ir haka ayat take ai ko haka na karanta ta ko to da Allah ya bashi wannan sai kuma Allah ya ce hada ata'una wannan kyautar mu ce inji Allah hada ata'una to haka Allah yake mun baka kyautar mu ce Allah baya gori sai dai takrimi shi yasa kun ga yayin tawassuli da innaka antal wahhab kai ne mai bayarwa to shine mu ma aka koya mana mu rinka yi rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab Allah kai ne mai bayarwa to ka duba irin wannan Allah ya ce hada ata'una wannan kyautar mu ce famnun kai baiwa kai kyauta daga abin da Allah ya baka aw amsik ko ka rike ka hana bayarwar ka hana wanda ka so bi ghairi hisab ba tare da wani wato iyakan cewa a gare ka ba ba tare da wani wanda zai maka bincike ba Allah ya sakar masa kai abin da kake so wanda mai mulki ne zai samu wannan kowane mai mulki sai kaga ko shugaban kasa ne yana jin tsoron impeachment a tsige shi in kai senator ne kana jin tsoron kiranye duk da yake ba taba kiranyen ba ba a yi ko kai dan majalisa ne ko gwamna to shi annabi Sulaiman sai Allah ya ce masa famnun aw amsik bi ghairi hisab babu bincike a gare ka wa inna lahu indana lazulfa Allah ya ce wa inna lahu shi annabi Sulaiman lalle haqiqa yana da kusanci indana a wajenmu wato a lahira da kuma a wajen Allah yana da kusanci ba kawai a lahira ba tun anan duniya yana da kusanci da bi ma'ana kusancin sa a wajen Allah kullun Allah yana ambatan sa a cikin mala'ul a'la kuma Allah madaukakin sarki yana ji da shi yana ambaton Allah saboda kusanci da Allah kuma yana ya samu waliccin Allah ya samu cewa yana daga cikin wato zababbun bayin Allah wa husna ma'ab kuma yana da kyakkyawar makoma ita ce aljanna wato tare da abinda Allah madaukakin sarki ya bashi na girman mulki kuma Allah ya bashi kusanci da Allah saboda haka kaga mulki ba yana nuna kan cewa dan ka samu mulki ko ba za ka samu Allah ba akwai wanda Allah zai hada masa ya bashi mulkin kuma ya bashi kusanci da Allah sau da yawa mulki yana zamantowa jarabawa da fitina dan mulki sai ya mantar da kai a cewa kai kanka mamluki ne to amma waɗansu bayin Allah da Allah ya yi musu sai ya ba su mulkin kuma ya ba su tawali'un wato annabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya bani zabi tsakanin na zamanto annabi mai mulki da annabi bawa sai na zabi na zamanto annabi bawa an ce daren da ake Isra'i da shi ne sai Allah ya aiko masa wani mala'ika bai taba saukowa doran kasa ba inji mala'ika Jibril farkon saukowarsa doran kasa kenan sai ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ubangijinka ya baka zabi ko ka zamanto annabi sarki ko ka zamanto annabi bawa sai mala'ika Jibril ya masa isharar tawaba ka kaskantar da kanka sai ya ce na zabi na zamanto annabi bawa kaga sai Allah ya sa shi sayyidu waladi adama ajma'in shugaban dukkan bani adam shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace daga cikin abubuwa da yake rantsewa a kansu man tawaba alillah rafa'ahu Allah duk wanda ya tawalu ya kankan da kansa dan Allah to Allah zai daukaka shi kaga shi bai zabi ya zamanto annabi sarki ba wai yanzu wanda duk aka baka wannan zabin aka ce ka zo ga muqami sannan kuma ga kuma abin da yake na tawalu ne ai sai a ce ai garabe mu ta za mu taimaki addini a nan wajen za mu hidima irin yadda ake so za mu taimaki bayin Allah nan ku akwai wata boyayyar bukata a cikin zuciyar da Allah ne kadai ya sani to amma in kai tawalu ka kaskantar da kai kace a wannan bai cancance ni ba na ka kyale a kyale ni dai a matsayina kaza uke kasa to sai Allah ya daukaka ka sai ya zo maka ta inda baka tsammani ko ma mulkin ne sai ya zo maka ta inda ba kai ne ka nema ba Allah madaukakin sarki ya sanya mu a cikin masu tawali subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allah muna roƙanka a wannan sa'a mai albarka sa'a karshe ta ranar juma'a wanda kake amsa addu'ar bayinka allah ka amsa addu'o'in mu allah ka karbi addu'o'in mu allah kai mana ijaba Allah muna azumi kuma muna cikin wannan sa'a Allah ka sanya ijaba ga abin da muke roƙonka Allah ka ji kanmu ka gafarta mana Allah ka ji kan iyayenmu ka gafarta musu Allah ka shirye mu ka shirye ayyanmu Allah ka ji kan malamanmu Allah ka gafarta musu ka dauka darajojin su ayan uwa waɗanda suka yi mana wasiya mi musu addu'a Allah ka biya mu kowa bukatarsa marasa lafiyar mu da muke musu addu'a da waɗanda kuma suka yi mana wasiya mi musu addu'a ko da mun manta da su Allah ka biya musu bukatun su Allah ka inganta musu lafiya Allah ka ba su lafiya Allah ka tayar da kafadun su Allah ka gaggauta musu waraka Allah muna roƙonka ka saukar da rahmanka akan mu Allah waɗannan goman ƙarshe da muka shiga Allah muna roƙonka ka sanya mu cikin waɗanda suke dacewa da tsayuwar daren Lailatul Qadr Allah ka nuna mana daren Lailatul Qadr Allah ka nuna mana tsayuwa a cikin sa ka sanya mu cikin karbabbun bayinka Allah ka biya mana bukatun mu Allah ƴan uwa masu bukatu daban-daban muna roƙonka ka biya musu bukatun su waɗanda suke neman waɗanda suke neman abubuwa da horewa daga gare ka Allah ka biya musu waɗanda suke da manufa ta abubuwan arziki na duniya da abubuwan arzikin su akan al'amuran da suka mallaka Allah ka yassare musu waɗanda suke karatu Allah ka ba su nasara waɗanda suke fuskantar jarabawa Allah ka ba su nasara Allah ka ba su najahi ka sanya musu albarka a cikin karatun su waɗanda kuma suke harkar kasuwancin su wanda ya samu tasgaro muna roƙonka Allah ka tayar musu wanda kuma suke cikin tsanani da kunci akan sha'anin kasuwancin su muna roƙonka Allah ka farraja musu akwai dan uwa wanda ya samu mushkilancin amana tsakaninsa da abokin huldarsa muna roƙonka Allah ka dawo masa da arzikin sa Allah ka kwato masa haƙƙin sa Allah ka fitar masa da haƙƙin sa Allah ka saukar da rahamarka a cikin wannan al'umma rahama wadda zaka yayi mana tsanani Allah waɗanda suke nufin wannan al'umma ta mu musamman wannan gari namu da sharri da mummuna Allah ka mayar da sharrin su akan su Allah muna roƙonka kai mana maganin masu fitina Allah waɗanda suke addabar al'umma da kwace-kwacen waya da sare-sare da jefarazani a cikin mutane a cikin zukatan mutane muna roƙonka Allah ka ije mana sharrin su Allah kai mana maganin fitinar su Allah muna roƙonka waɗannan darare da suka yi saura muna roƙonka Allah kai mana muwafaka Allah ka karbi kaɗan ɗin da muke aikatawa Allah ka sa mu dace Allah ka ba mu babban rabo Allah ka ba mu karbuwa daga gare ka Allah ka karbi kaɗan ɗin da muke aikatawa addu'o'i da muke yi da waɗanda zamu muna roƙonka Allah ka amsa su ƴan uwanmu da suka tafi umra muna roƙonka Allah kai musu muwafaka Allah kai musu muwafaka da alkhairai Allah ka biya musu bukatun su Allah ka karbi ibadar su Allah ka karbi addu'o'in su Allah ka dawo da su lafiya Allah ka dawo da su ga iyalan su lafiya ƴan uwa waɗanda suke ta kokari wajen taimakon bayinka a cikin wannan wata mai albarka Allah ka karba daga gare su Allah ka yalwata musu arzikin su Allah kamar yanda suka yalwata ma mutane Allah su ma ka yalwata musu kamar yanda suka yayewa mutane damuwar su Allah su ma ka yaye musu damuwar duniya da ta lahira Allah ka albarkanci rayuwar su ka albarkanci dukiyar su ka albarkanci zuriyar su ka albarkanci iyalan su ka albarkanci kasuwancin su rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adhaban nar allahumma inna nas'aluka fawatihal khairi wa khawatimahu wa jawami'a wa awwalahu wa akhira wa zahirahu wa batina wa nas'aluka ad-darajatil ula min al-janna allahumma inna na'udhu bika min zawali ni'matik wa tahawuli 'afiyatik wa fujaa نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك
عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نسألك خير الدعاء وخير المسألة وخير الفلاح وخير النجاح وخير الثواب وخير العمل وخير الحياة وخير الممات، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت، ولا هما إلا فرجت، ولا كربا إلا نفست، ولا عدوا إلا كببت، ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.